إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شي ميتارك البركة مسلا شي مغلقا لكينا شكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلا ربا يوم منا بيار غوة رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دمو دايار الالي هدود أربعين شداء وانكما يزو داي داي دا بيار غوة أكم إلى دي تربو بيدا أشرين دا بيار أولا مجلسي دمكي تفسير القرآن بيقرما ونمنا تكين تفسير سورة المؤمنون wanda a yau za mu tashi da kan aya ta 75. Kafin mu je karatu, ga kaɗan daga cikin tambayoyi za mu ansa. Tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, idan mace ta samu zubewar ciki ta hanyar wankin ciki da aka yi mata a asibiti, daga baya sai jini ya fara fitowa, za ta iya ci gaba da azumi ko sallah? Duk matar da ta yi bari, sannan abinda ta yi barin nasa an kai ga halittarsa, wato ana iya ganin hannayensa, ƙafafuwansa, kansa, wato halittarsa ta bayyana, to wannan matsayinsa daidai yake da haihuwa. Duk jinin da ya fita a dalilin wannan barin, to jini ne na biki, ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba har sai ya tsaya ko ya cika kwanakinsa 40. Idan kuwa ya zanto halittar ɗan da ta yi ɓari ko halittar cikin da ta yi ɓari bai bayyana ba, wato farko cikinta ne, to wannan jini ne na larura, ba jini ne na biki ba. Saboda haka idan mace ta yi ɓari sannan abinda ta ɓarar lokacin halittarsa ta fara bayyana, ana iya a ga ƙafafuwa, a ga hannaye, a ga kansa, to wannan za ta bar azumi, za ta bar sallah a lokacin da jinin yake fita, sai idan ya kai lokacin da ya ɗauke ko ya cika kwanakinsa. Idan kuma jini bai bayyana ba, idan halitta bata bayyana ba, to wannan jini ne na larura, sai dai idan ya dace da kwanakin hailata. In ya dace da kwanakin da take haila, to za ta lissafta waɗannan kwanaki ta gama su, sannan kuma sai ta ci gaba da ibadarta. Wannan yana tambaya game da yana cewa dangane da hadisin da ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara sallar dare da raka'o'i biyu masu sauƙi. Akwai masallatan da akan yi asham a goman ƙarshe, sannan kuma cikin dare a yi tahajjud. To yana tambaya ne cewa zai iya yin waɗannan raka'o'i guda biyu in an tashi daga tahajjud cikin dare, tare da cewa ba shi ne farkon sallarsa ba, saboda an yi tarawihi kafin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha, cewa yana fara sallarsa dare ta dare da raka'ataini khafifataini, sannan ya sallaci sauran raka'o'in masu tsawo, wato yana farawa da raka'o'i biyu marasa tsawo, sannan ya ci gaba da salloli raka'o'insa masu tsawo. Duka waɗannan raka'o'i suna cikin lissafin raka'o'in da yake yi guda 11 ko 13 a dare, wato ba wasu bane daban wanda ba sa shiga cikin lissafi, suna cikin lissafin raka'a 11 ko 13 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a daren. Saboda haka idan za ka bi liman ka gaba maganar kai kai wasu raka'o'inka masu wato marasa tsawo, tunda idan kana so ka yi aiki da wancan hadisin ne yadda yake, kaga akwai maganar cewa sauran raka'o'in kuma sun bai salli raka'ataini tawilataini sun bai raka'ataini tawilataini, lokacin da kake tare da liman sai yadda liman ya dama haka za ka sha, ba ka da iko ka ce kai khafifa kake so ko dawila, la iyaka dai ka bi liman abinda yayi kai, in yayi tsallar mai tsawo kai ma ka hakura ka bi shi a haka, in kuma yayi marasa tsawo ka bi shi a haka, wanda duk bai yadda da liman ba sai ya canza masallaci. To sannan sai ya ce za a iya yin waɗannan rakoyi guda biyu ko da bayan zaman hutu ne a tahajjud. To ai su waɗannan an ce maka da su ake buɗe sallar daren, ba wai a tsakiyar sallar daren ba, ba kuma rakoyi biyu ne masu cin gashin kansu ba, suna cikin rakoyin sallar dare ɗin. Saboda haka an fara tuni me ya maganar, kuma an zauna hutu ka tashi ka yi wasu rakoyi biyu marasa tsawo, da su ake farawa. Idan liman ya fara da su shi kenan, in bai fara da su ba kai dai kana cikin komai liman duk yadda yayin za ka yi. Dangane da hadisin da ya ce wanda ya tsaya tare da liman har aka kammala kamar ya sallaci daren ne, to ya ce idan mutum ya yi ashan da liman kaɗai ya wadatar ko ku sai ya sake fitowa ya yi tahajjud tare da shi, ba dole ba ne, da ba abinda ake magana cewa idan aka bi liman har ya gama, yayin da ka bi liman ya gama aka watse ko ya tafi gida ka samu wannan falalar, ba tilas cewa sai ka dawo kuma ka sake dorawa akan wacce kai dazu, saboda ka samu falalar wanda ya bi liman har ya hatta yansarif. Hatta yansarif shine ya gama sallar da yake, ya kuma gama kowa ya kama gabansa shi ma ya tafi gidansa, saboda haka kasancewar ya sake dawowa wannan ba yana nufin cewa waccan sallar ta farko da aka fara ba a gaba ta ba. Hadisin sallar dare a azumi tare da liman har da mata ne, har da mata mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna, kar ku hana mata zuwa masallaci sallah. A nan ba a ce sai sallar farilla ba, kowace sallah ce, mace za ta zo masallaci a yi da ita, kada mijinta ya hana ta zuwa, amma dai a nuna mata cewa sallar mace a gida ta fi mata falala, ba ma ta nafila ba ko ta farilla ce, mace ta yi sallar ta a gida ya fi falala a kan ta tafi masallaci, amma idan ta ce za ta je masallaci Annabi ya ce ka a hana ta. Saboda haka babu togaciya a nan, ba a ce idan sallar nafila ba ce ka hana ta, ba a baka wannan damar ba, cewa aka yi la tamna'u ima'allahi masajidallah, masallatai. Saboda haka abinda ake a masallaci sallah ake yi, kar ka hana ta zuwa. Karatu ake yi, ta ce tana so ta je ta ji karatu, kar ka hana ta zuwa, wannan ba haƙƙinka ba ne. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب
Allah subhanahu wa ta'ala ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimnahum da a ce za mu ji kansu, da a ce za mu yi musu rahama, mu ji kansu, wa kashafna ma bihim min dhurrin, mu yaye musu abin da yake tare da su na cuta, lalajju fi tughyanihim ya'mahun, da sun ci gaba da kukkutsawa cikin shishigin su, suna masu dimuwa, suna masu hagamniya. Ayar da take gabanin wannan, Allah subhanahu wataala ya ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as-sirat ila nakibun, wadanda ba sa imani da ranar lahira masu baudewa hanyar Allah ne. Allah ya sifanta waɗanda suke bauɗe wa hanyar Allah da cewa su ne waɗanda ba sa imani da ranar lahira. Imani da ranar lahira da sanin cewa, da yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi mutum ya yi masa hisabi akan duk aikin da ya yi, mai kyau ko mara kyau, kuma ya saka masa akan wannan aikin. Yadda da wannan zai sa mutum ya nutsu, ya gyara aikinsa, ya yi tunanin gobensa. Wanda duk kaga idansa ya rufe yana abin da ya ga dama, to imani da ranar lahira ya yi rauni a zuciyarsa, ko kuma ma bai yi imani da ranar lahira ba, ko dai ya karyata imani da ranar lahira, koko imani da ranar lahira ya yi rauni. In dai mutum zai rika tuna cewa ba iya wannan rayuwar ce kadai ba, bayanta akwai wata rayuwar ta har abada wacce ba za ta yinke ba, kuma akwai hisabi duk abin da kai babba da karami sai an bujuro a gabanka, an maka hisabi a kansa. Sai man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Wa qalu ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Da mutum ya yi imani da cewa akwai wannan ranar tana zuwa, to babu shakka zai shiga taitayinsa, kalkalan duniya ba zai rude shi ba, guguwar duniya ba za ta tafi da shi ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi sifanta waɗanda suka kafir, suke karyata rana, wato waɗanda suke danna haƙƙin maraya ko suke cutar da mai rauni, sai ya sifanta su da karyata rana alkiyama. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin. Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duk wanda ka ganshi bai damu da haƙƙin mai rauni ba, bai damu ya cutar da wani ba, bai damu ya shiga haƙƙin kowa ba, to wani akwai raunin imani da ranar lahira a zuciyarsa. Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Shi yasa al'amarin a yanzu zai baka mamaki daga musulmi wanda ya yarda cewa akwai ranar lahira, amma in yana aiki ko yana wasu abubuwa sai ka dauka da dai wannan bai taba yadda cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah ba. Ya cuci dan uwansa, ya shiga haƙƙinsa, wani abu ne mai sauki a gurinsa, baya tunanin akwai ranar da za a tsayar da shi. Duba Allah ce ala yadhunnu ulaika, akai amfani da azzan, azzannu shine ma yahsulu lil mar'i an amaratin, abinda mutum zai samu na ilimi saboda wata alama da ya gani wadda za ta iya bashi gamsuwa da wannan abin da ya gani, ko dai alamar ta zama mai ƙarfi ko ta zama mai rauni. Takan zama mai ƙarfi abin ya zama yaqini, takan zama mai rauni kuma abin ya zama shakka ko ta baba. To sai Allah ya amfani da kalmar azzan, wanda zai nuna maka cewa in dai mutum yana da wani abu na yadda da ranar alkiyama, ko mai rauninsa a zuciyarsa, to ya kamata a ce bai shiga haƙƙin wasu ba. Ballantana kuma wanda yake da yaqini ya yadda cewa akwai ranar lahira, ladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وانده يكي ليكين انشيوا أكران اللاهرة تايا يا ذا أساميش انشيوا بيدامودا يشغاهك يومنبا يتوتد دواني أين يأكوا دقسك وانده يا يدى أكران اللاهرة شيسا التي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين shiyasa annan Allah subhanahu wataala ya sifanta masu barin hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama masu barin hanyar Allah masu barin tafarki madaidaici Allah ya sifanta su da cewa la yu'minuna bil akhirati ba sa imani da ranar lahira saboda haka duniya ce kawai a gaban su al-allamatu as-sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa tafsirul karimur rahman yake cewa a cikin ayoyin nan da muka karanta da wanda suka gabata Allah ya faɗi duk wani sababi da zai sa mutum yayi imani da Allah kuma ya faɗi wasu abubuwan da suke hana mutum imani da Allah ya kuma bayyana bacin waɗannan dalilai da mutum da za su hana mutum yayi imani da Allah ya bayyana bacin su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana imani da Allah ko kuma karbar gaskiya da aiki da ita akwai gafala wanda Allah ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha akwai gafala da zukatansu suke cike da su da ita idan mutum zuciyarsa ta cike da gafala da rabkana to babu shakka wannan imani ba zai shiga wannan zuciya ba akwai kuma rashin tadabburin alqur'ani tsayawa ayi tunani a zurfafa tunani game da ma'anonin alqur'ani wanda yana sa zuciya ta kekashe ta kasa tuna Allah ta kasa yarda da abinda ake faɗa mata na gaskiya sannan da riko da mummunar al'ada da aka wato gada iyaye da kakanni mara kyau al'ada akwai mai kyau akwai mara kyau to yayin da mutum yake kan wata al'ada ta kakanninsa mara kyau kuma ya tsaya a kanta wannan dage wanda zai yi a kan yabi al'adarsa mara kyau zai hana masa yin imani Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wannan sannan da magana da suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana tabin hankali tunda har sun masa yarfe sun masa kazafi da cewa ba yi da hankali kaga ba za su bi abin da yake faɗa musu ba kenan da abin da yake faɗa musu za su ɗauke shi a cikin magana wato magana ce ta mara hankali to Allah duk ya ambaci waɗannan abubuwa a ayoyin da suka gabata sannan Ubangiji subhanahu wataala kuma ya faɗa abubuwan da za su ƙara haɓakawa bawa imaninsa daga ciki akwai tadabburin alqur'ani tsayawa mutum ya yi tsaiko wajen karanta alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa da tunani mai zurfi a kansu sannan abu na biyu ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ya karɓi wannan ni'imar hannu biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta shi da hankali ya ni'imta shi da tunani to ya tsaya ya yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima ya bauta masa sannan abu na uku sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa da rayuwarsa idan mutum ya san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tarihin rayuwarsa yake tun daga farkon tasowarsa har zuwa lokacin da ya koma ga Allah ya yi zama da sahabbansa wace irin tarbiyya ya nuna musu ya karantar da su mutum ya san wannan babu shakka zai ƙara masa ƙarfin yarda da abinda manzo ya zo da shi zai ƙara jin ƙarfin imani da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wa al'ummarsa ya san cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi gaskiya babu wanda ya kai shi amana kuma abinda ya zo da shi na karantarwa bai zo da abinda yake karantarwa yake karantar da shi don maslahar kansa ba Annabi sallallahu alaihi wasallama bai karantar da al'umma wani abu ba don shi maslaharsa don ya roƙe su wani abu su ba shi wani abu a'a abinda ya yi ta ƙoƙari ya yi ta fafutuka shi ne ya ga ya amfanar da al'umma ya kawo musu abin da zai zamo maslaharsu sannan mutum ya san cewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci da karantarwar musulunci wannan shi ne tafarkin Allah madaidaici tafarkin Allah wanda yake miƙe totar babu kwane-kwane a cikinsa babu karkata kuma hanya ce wacce take mai saukin bi, kuma ita ce za ta kai ka ga gaci. Duk wata hanyar da zaka bi ba wannan ba, to hanya ce da za ta batar da kai, za ta jefa ka cikin ramin halaka. Idan mutum ya fuskanci wannan, zai gane cewa addinin musulunci addini ne wanda yake al-hanif kuma as-sabh, addini ne wanda ya karkace wa duk wata barna, yake totar akan tauhidi, sannan kuma yake da sauki a cikin karantarwarsa. Babu wani addini da yake da sauki wajen karantarwarsa kamar addinin musulunci. Ka'ida guda ɗaya tak ta isa ta nuna maka saukin addinin musulunci, tace fadar Allah, fattaqullaha mastata'tu, ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyaku, abinda duk yafi karfinka ya fita daga istita'arka. Istita'arka to wannan abu bai zama dole akan ka sai kayi shi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini wanda duk wani mai hankali idan ya yi tsaya ya yi tunani akan koyarwar addinin musulunci, zai ga cewa addini ne da ya dace da hankali, kuma ya dace da fitra, wato irin halittar asali da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam kafin ta gurbace. Sannan addinin musulunci sai ya dace da maslaha ta dan adam a kowane lokaci, a kowane zamani, a kowane wuri. Babu wani abu da yake maslaha ta dan adam wanda addinin musulunci bai zo da ita ba. To amma duk da haka, ina hankalinsu ya tafi, suke karkace ma wannan addini, wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne zai kai su gidan karamarsu, inda Allah subhanahu wa ta'ala zai karrama su. Duk wanda ya saba ma wannan addini, ya saba ma wannan tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam, to karkatacce ne, ya karkace, kuma dukkan al'amuransa za su kasance a karkace, a su kurkuce. Wanda duk ya bi abin da ransa yake so, ya ƙi bin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to babu ta yadda za a yi al'amarinsa ya zanto daidai. Al'amarin zai zama a dagula, a rikirkice. Wala tuṭi' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furṭa, ce kada ka bi wanda ya gafala daga ambatanmu, muka gafaltar da zuciyarsa, muka rabkanar da zuciyarsa ga barin ambatanmu, ya rika bin san zuciyarsa, ya rika bin san ransa. Allah ce wa kana amruhu furṭa, al'amarinsa ya tabbata a sukurkwace, a lalace. Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Ubangiji ya ce ka sani, idan har ba su ansa maka ba ya Rasulullah, to ka sani cewa innama yattabi'una ahwa'ahum, suna bin soyayyen zukatansu ne. Hanya ɗaya ce tak, idan mutum bai bi ta ba, to bin san zuciya zai yi. Waɗannan hanyoyi guda biyu, ta ko dai ka bi abinda Annabi ya zo da shi, idan baka bi abinda Annabi ya zo da shi ba, to ka bi abinda yake san zuciyarka ne. Shi ne fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahu. Saboda duk wanda yake sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama, yake sabawa sunnarsa, to san zuciyarsa yake bi. Shi yasa ake kiran ƴan bid'a ahlul ahwa, ake musu wannan suna ahlul ahwa, to masu bin soyayyen zukatansu. Duk wanda ya bar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yana bin san zuciyarsa ne. Wannan nassi ne na Alkur'ani, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, idan ba su ansa maka ba, wato ba su riko da sunnarka da koyarwarka ba, to ka sani suna bin soyayyen zukatansu ne. Allah ya ce kuma babu batacce kamar wanda zai bi soyayyen zukatan zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗa mana halin waɗannan kafirai, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fama da su, da waɗanda za su zo daga baya har zuwa tashin alkiyama, duk halinsu iri ɗaya ne, matuƙar dai suna kan kafirci, ba su bar su ba. Walau rahimnahum, da za mu tausaya musu, mu yi musu rahama, wa kashafna ma bihim min durrin, mu yaye musu abin da yake tare da su na cuta, cutar da take tare da su mu yaye musu ita, lalajju fi tughyanihim ya'mahud, da sun ci gaba da nutsawa a cikin shishigin su suna fagamniya. idan ba a manta ba a baya can Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun har sai mun kama masu wadatar cikin su da azaba sai ka gansu suna kururuwa suna ihu suna neman taimako a kawo dauki a kawo musu agaji to Allah yana gaya musu cewa zukatan su matukar suna cikin gafala suna cikin rafkanuwa suna aikata miyagun ayyuka to babu wani abin da za a zo musu da shi na agaji ko taimako da zai sa su koma ga Allah subhanahu wataala ko da an yaye musu abin da suke ciki na wahala sun dawo cikin rahama da jin dadi to za su koma su ci gaba da dagawar su da shishige cikin ƙetare iyakar Allah kamar Allah ce inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun za mu dan yaye muku azaba kadan amma fa za ku koma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu yayin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da Quraishawa suka nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam taurin kai suka kiyarda su karbi kiran da yazo da shi Annabi sai addu'a ya musu addu'a mummuna Allah ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da yunwa Allah ya karba addu'a ya karba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jarrabe Quraishawa da yunwa ya jarrabe su da fari da rashin abinci musamman bayan kuma Sumama ibn Uthal shi ba bayan ya musulunta yace to duka abinda ake kawo wa Quraishawa daga yankinsa duka abinda yake zuwa daga Yaman zuwa Quraishawa to zai tare hanya matukar za su ci gaba da cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bari a kawo musu kwayar wato kwayar alkama dai ba to a wannan lokacin suka shiga cikin wahala suka shiga cikin yunwa har ta kai suna daukan fatar da aka jebe ta fatar raƙumi ko fatar ƙananan dabbobi da aka jebe ta aka yi wani abu da ita su dauka su jikata su ci saboda yunwa to shine Abu Sufyan yazo ya sabu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasul ya ma'aikin Allah ko ya Muhammad lokacin bai musulunta ba yake cewa kai ka ce rahama ne ga talikai kuma abinda ka zo musu da shi rahama ne kuma kai kana koyar da Musa da zumunci to gashi yanzu mutanenka suna cikin wani hali suna mutuwa saboda yunwa zai hana ba ka roki Allah ba yaye musu wannan abinda suke ciki na azaba na wahala saboda wahala ta yi wahala kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake nunawa har ta kai mutum saboda tsananin yunwa da wahala in ya daga kansa sama sai kawai ya rika ganin hayaki ba zai gano saman ba sai ya rika ganin hayaki kawai saboda bala'in da suke ciki to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu addu'a ya roƙa musu Allah ya kawo musu ruwa aka suka samu ruwa suka samu abinci shine Allah subhanahu wataala a cikin suratul dukhan yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha adhabun alim rabbana akshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin wa qad ja'ahum rasulun karim ko amin ina ma haddatan wa qad ja'ahum rasulun amin لقد جاءهم رسول كريم نعم ثم تولوا فقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون الله سبحانه وتعالى فارتقب كسورانا لوكت عند سما لا تزود وني حياكي بينني شين أبينا لا سرق أجا كان سنا غني سمو ديوبا su rika ganin hayaki tsakaninsu da sararin samaniya a lokacin za su rika addu'a yakshan nas yana lullube mutane hadha azabun alim wannan azaba ce mai radadi a lokacin za su rika addu'a rabbana akshif 'anna al'azaba inna mu'minun ya ubangiji ka yaye mana azaba inna mu'minuna lalle mu za mu yi imani suna roƙon Allah subhanahu wataala yaye musu wannan azabar cewa za su yi imani Allah ce anna lahum adh-dhikra ta ya wa'izi zai musu amfani wa qad ja'ahum rasulun amin wa ja'ahum rasulun karim manzo mai karamci yazo musu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma tawallu anhu amma sai suka juya masa baya wa qalu muallimun majnun suka ce koyar da shi ake yi ko mai tabin hankali ne abin da yake gaya mana wasu ne suke koya masa ba wahayi bane daga Allah sannan kuma ma yana da tabin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna kashiful azabi qalilan za mu dan yaye musu azabar kadan innakum aidun amma fa za ku koma Allah ya gaya musu cewa ko ya yaye musu azabar nan ba za su cika alkawarin da suka yi na cewa za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi ba shine abin da Allah yake gaya musu walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durr lalajju fi tughyanihim ya mahud da sun ci gaba da kutsawa da ninkaya a cikin shishigin su da ketare iyaka wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirci da jifansa da maganganu biyagu da bayin kurin sai sun halaka shi da mabiyansa duk za su ci gaba da wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da Allah ya san cewa akwai alheri tare da su da ya ji yadda su ji na karba ji na dace sun ji abin da annabi yake karanta musu kuma sun imani da shi sai dai walau asma'ahum ko da ya ji yadda su din ji ne kawai da sauti za su dai ji latawalla wa hum mu'riduna kuma za su bujire wannan ita ce dabi'ar kafiri wanda zuciyarsa take rufe bai bude wa shari'ar Allah ko bai bude wa kiran Allah zuciyarsa ba har kullum zai rika yi wa Allah alkawari yayin da ya shiga cikin wata masifa zai rika yi wa Allah alkawari in Allah ya kawo masa dauki ya fitar da shi daga cikin wannan masifar to shi zai yi imani zai tsarkake addini zai tsantsanta shi ga Allah kamar yadda Allah ya gaya mana halin su yayin da suka shiga ruwa suna cikin jirgin ruwa idan iska guguwa ta taso igiyar ruwa ta fara kada jirgin ruwa suna kokarin halaka su nutsar da su a cikin ruwa a lokacin za su koma ga Allah su tsantsanta bauta kira addu'a ga Allah subhanahu wataala ba za su kirawo gumakansu ba lokacin ba za su kirawo Lata da Uzza ko Manata ba Allah kadai za su kirawo dan ya kawo musu dauki huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun waja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahu قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الله سبحانه وتعالى يتي شيني وان يكي تفيدكو يكي قيا مسلم شيني وان يكي تفيدكو في البر والبحر أكن تدو لكم أتكي الروا أتكي انكوغي حتى إذا كنتم في الفلك هرسي انكم كسنتي أتكي انجلاجي الروا wajaraina bihim wannan jiragen ruwan suka tafi da su a cikin ruwa bi rihin tayyibatin da wata iska mai dadi wa farihu biha su kuma suka yi ta farin ciki da irin tafiyar da ake yi a cikin ruwa cikin sauki ga iska tana kadawa mai dadi ja'at harihun asifun sai wata iska guguwa mai karfi ta taso waja'ahumul mawju min kulli makan igiyar ruwa ta taso musu daga ko ina وظنوا انهم قد احيط بهم ستبتن da cewa an ritsa su babu mafita halaka ce ga dangadan da'u Allah mukhlisina lahu ddin a lokacin za su rika kiran Allah suna tsantsanta addini suna tsantsanta addini gare shi suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin lalle wallahi idan ka tsirar da mu daga wannan masifa za mu zama cikin masu godiya gare ka ta hanyar bauta maka kai kadai Allah ya ce falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqq amma yayin da ya tsirar da su sai ka gansu suna barna a bayan kasa ba bisa gaskiya ba fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najahum ila al barri idahum yushrikun Allah ya ce idan suka shiga ruwa igiyar ruwa ta taso suka ga halaka ga dangadan sai duk a koma ga Allah a manta da duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba Allah kadai za su kirawo idan Allah ya tsirar da su kuma suna samu suka kubuta sai su koma shirka kamar yadda kamar ba su taba kiran Allah ba. To wannan dabi'a ce ta dan Adam kafiri ko wanda yake da dabi'a irin ta kafirai wanda yake butulcewa Allah yake mantawa lokacin da yake cikin damuwa Allah ya kawo masa dauki yayin da ya samu fita daga cikin wannan damuwar sai ka kamar ba shi ba sai kaga kamar ba shi ne ajiya sibi sibi yake ta addu'a yana neman a taya shi da addu'a ba yanzu ya samu dama lafiya ta zo abubuwa sun yi sauki to shikenan kuma sai ci gaba kuma da fada da Allah ya ci gaba da fada da Allah ya ci gaba da zalunci idza massal insanu dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala yace idan wata cuta ta samu mutum yasa ya gabu da wata cuta wata damuwa da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba sai rika addu'a yana roƙon mu yana kwance ko yana zaune ko yana tsaye a cikin kowane yanayi ka same shi zaka same shi yana roƙon Allah ya kawo masa dauki ya yaye masa damuwarsa yayin da muka yaye masa damuwarsa baraka Allah ya duna ila zurrin massa shikenan sai ya ci gaba da barnarsa kamar bai taba roƙon mu ba akan wata cuta da ta same shi to Allah ce haka aka kawata wa mabarnata abinda suke aikatawa inda mabarnata suke wanda shine dabi'arsu to yana barna lokacin da ayaji damkar ubangiji subhanahu wataala lokacin yafi kowa saduda da bi kauya da neman ubangiji ya kawo masa dauki duk wani wanda ya gani zai ce da Allah ayi min addu'a da Allah a taimaka min da addu'a ya aika masallaci ya aika makarantar yara kanana yayi ta sadaka amma da rana da zara ya samu lafiya kuma sai ci gaba da shedanarsa kamar ba shi ba baraka allam yad'una ila dhurrin massa Allah ce kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'mal wannan aiki ne da dubba barnata dabi'ar su ce haka suke dabi'a ce ta dan adam kuma musamman dan adam din da kafirci ya rufe masa zuciya Allah ya labarta mana fir'auna da mutanansa lokacin da suka rika cika baki qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin suka rika gaya wa annabi Musa alayhi salam duk irin hujjar da zaka zo mana da ita wai dan ka sihirce mu ba za mu yi imani da kai ba wato duk hujjar da zaka zo mana da ita mu a wajen mu sihiri ne ba ta sa mu yadda da kai cewa manzon Allah bane kai to da Allah ya tashi kama su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumbala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin akwai mike din ya faɗi ƙwarai sashawali Allah ce fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qumbala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin sai Allah subhanahu wataala ya tashi kama su sai ya aiko musu wasu musifu da ba su taba gani ba ambaliyar ruwa wal jarada da fari wadda fadi'a wal qumbala da ƙwarƙwata wadda fadi'a da abinan kwaɗi wadda ma da jini sauraka aka yi ta ambaliya a gari yanzu nan ka ji an yi ambaliya a guri kaza ka ji ambaliya a guri kaza ana ta samun salwantar rayuka da dukiya sannan wal jarada Allah ya riƙa aiko musu da fari duk abinda suka shuka ko suka noma sai fari su cinye kuma farin su hana su sakat baka isa ka zauna ka huta ba sai fari su yayyabe ka ana da wannan kuma Allah subhanahu wataala ya aiko musu addafade alqumbal tace ƙwarƙwata duk tsaftar mutum kansa ya cika da kwarkwata, kayan jikinsa cika da kwarkwata, gurin kwanciyarsa duk kwarkwata, duk gayinsa duk tsaftarsa, sannan kuma kwadi. Allah ya jarrabe su da kwadi, ko ina sai ka zo za ka kwanta sai ga kwadi akan shimfiɗarka, ka zo zama ka ga kwadi, duk ka duka ka leka kwadi, ka aje abinci ka buɗa ga kwadi. Waddama Allah ya jarrabe su da jini, komai suka aje suka buɗe sai ya zama jini. Ayoyi, wato ayoyi daki daki Allah ya nuna musu. Amma wannan bai hana su ci gaba da girman kai ba, su ci gaba da tabbata a mutane masu laifi, mutanen banza. Istakbaru wa kanu qauman mujrimin, walamma waqa'a alaihim ar-rijz qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il. Suka je suka samu annabi Musa alaihi salam, suna tawassuli suna roƙonsa cewa ya musu addu'a, ya roƙa musu ubangijinsa saboda alkawarin da ya yi masa, na in ya roƙe shi zai ansa masa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indaka, alkawarin da ya yi maka, la in kashafta 'anna ar-rijza, mu kuma mun yi alkawarin in dai har ka yaye mana wannan musibar. Saboda ba su da tauhidi sai suke cewa in ya yaye musu, annabi Musa ba shi zai yaye musu ba. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka, mu kuma lalle wallahi za mu yi imani da kai. Wala nursilanna ma'aka bani isra'ila, kuma banu isra'ila da muka kama muka daure su, muna musu muna azabtar da su muna bautar da su, duk za mu sake su. To amma sun cika alkawari, falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Allah ya ce da muka yaye musu wannan azaba, wannan musiba, zuwa ga wani lokacin da za su kai gare shi, idha hum yankuthuna, sai ga su suna warware alkawari. Fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah ya kama su ya dulbiyar da su a cikin ruwa. Sauraka dabi'a ce ta kafiri, butuli ne, ko yayi wa Allah alkawari zai karya. To duk wanda ya kwaikwayi, duk wanda yake da irin wannan dabi'a, to yana da dabi'a irin ta kafirai. Yayi wa Allah alkawari, amma idan Allah ya yi masa abinda ya bashi ya nema a gurinsa, sai abin nan. Amin umman ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Haka munafikai suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, su marerece ai musu addu'a, Allah ya basu wadata. In aka basu wadata, za a ga irin kokarin da za su yi wajen taimakawa musulunci, wajen taimakawa addini, wajen kaza wajen kaza. Allah ya basu, shikenan ai su juye ba sai su manta da duk wani alkawari da suka yi. To har yau a cikin musulmi akwai masu irin wannan dabi'a, mummunar dabi'a ce ta kafirai da munafikai. Ka rika yi wa Allah subhanahu wataala alkawari, kana san kamar ubangiji zai kyale ka, sai idan ya yi maka abin da kai bai san cewa wata talalace ba, talalace ubangiji ya maka, ya biya maka bukatar taka, ya baka abin da kake so, kai kuma ka ci gaba da tsula tsiya randa duk ubangiji ya waiwayo mutum, ko ba zai ji da daɗi ba. To shine Allah anan yake cewa walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kuma wani abu da Allah yake gaya mana akan waɗannan kafirai, wanda kafircinsu ya kanta a zuciyarsu, Allah yana nuna mana ma cewa wannan ɗabi'ar ma ba iya duniya ba, har lahira za ta bi su. Ɗabi'ar yi wa Allah butulu, Allah cewa walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayatina wa nakuna min al-mu'minin. Allah ce bal bada lahum ma kanu yukhuna min qabl walau ruddu la'alu lima nuhu anhu innahum lakadhibun. Da duba Allah subhanahu wataala ce da zaka ga lokacin da za a tsayar da su akan gabar wuta, an gama hisabi za a je a jefa su wuta. Faqalu, a lokacin za su rika kururuwa suna cewa ya laitana nuraddu, ina ma a mayar da mu duniya ولا نكذب بآيات ربنا بزام قرية آيو ين الله بزام إيماني كبر يند متاني مؤمني سكي إيماني ونكون من المؤمنين مزام تكب مؤمني موما شكب دا إبادة دا موتر الله دا مو سلك أيوة الله إرم ونم دا نباكي أيهين سكا قوتا قلو قلو زان سبحانه تكينتا الله تبال بدالهم ما كانوا يخفون من قبل أبدا سكي بوي واني أبا أدا تنجي بينا قليسو ولو ردوا الله ce da za a mayar da su duniya da za a ce a mayar da su duniya kun san ba za a mayar da su ba kalla innaha kalimatun huwa qailuha kamar yadda zamu zo nan gaba magana ce kawai ta fatar baki to da za a zo a mayar da su duniya la'adu libanuhu anhu da sun kuma komawa sun ci gaba da abin da aka hana su Allah ce wa innahum lakathibuna lalle tabbasu magariyata ne wanda yana nuna maka ilimin Allah yana da alaka da komai har ma da abin da ba zai kasance ba da zai kasance ya zai kasance tunda bayar da su duniya wani abu ne wanda yake mustahil Allah ce ba zai yi ba ba zai yi ba to amma Allah yake gaya mana cewa amma fa da a ce zai bayar da su duniya la'adu limanuhu anhu da rasu manta da wannan wutar da suka gani baro baro to kaga wanda Allah yake gaya maka cewa ko wutar jahannama aka kai shi gabanta ya ganshi ga shiga ita za a hankala shi ya nemi a saurara masa a dan bashi dama a sake mayo da shi Allah ya gaya maka cewa zai kuma koma ya ci gaba da wannan kafircin da yake da wannan zalunci ina ga wata rashin lafiya da ta same shi a duniya kana ga duniya warke ba zai koma ba zuciya ta riga ta rufe saboda haka wanda yayi nisa baya jin kira sai Allah yake cewa laqad akhadnahum bil azabi kuma hakika mun kama su da azaba famastakanu li rabbihim to amma basu miƙa wuya ga ubangijin su ba wama yatadarrauna kuma ba sa kaskantar da kai hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid har sai idan mun bude musu wata kofa mai matsananciyar azaba idahum fihi mublisuna sai ga su a cikinsa ko a cikinta mublisuna suna masu ɗeba ƙauna daga dukkan alkhairi wannan hujja ce ubangiji dalili ne ubangiji yake bayarwa akan maganar da yayi walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin hujjar ce ubangiji yake bayarwa ana cewa Allah ya sani cewa kafirai suna da dogewa akan kafircinsu da dacewa koda wa'azi zai zo musu koda wata azaba za ta zo musu yace walau walaqad akhadnahum bil azabi domin a baya ai mun kama su da wata azaba mun kama su da azabar yunwa da fari da rashi da wahala amma fa masakanu li rabbihim basu kaskantar da kai ga ubangijinsu ba wama yatadarrauna kuma basa wato basa miƙa wuya ga ubangijin su basa kaskantar da kai ga ubangijin su basu bi umarnin Allah ba basu guje wa haninsa ba wannan azabar da muka kama su da ita bata sa su sun yi khushu'i sun kaskantar da kansu gaban ubangiji ba sun roki Allah subhanahu wata'ala dan ya yaye musu wannan abin da ya same su سيدنا عليك يتشوى فمسكانوا لربهم وما يتضرعون أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعوا ولو خضعوا لله لاستجاب له بس كوما سنك أسكن تدكي قال الله يسولو كيشبا سنون غزا وسو سنون بقات وسو نتلو تنسو أقبان الله وانا اتتشي ما في كسنچن قوفا دباوا يكي شغاه zuwa ga samun halar ubangijinsa shine babu aliftiqari ila Allah bawa ya nuna buƙatuwarsa ya nuna wa Allah shi ba kowa bane ba komai bane bai isa ba idan bawa ya zai nuna wa ubangiji wannan da gaske har zuciya to ubangiji zai kawo masa dauki yayi masa abin da yake ciki الله سبحانه وتعالى يكتب ولقد أرسلنا في أمم إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وجيتي هكا سنة ستك باوي قولنا الأمر كالأيباء هكا سنة ستكي تلوك تند الله يفار أيكود أنبا وانسى إتي من أيكود أنبا da manzanni ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomi gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i muka kama su da tsananin talauci yunwa wadharra'i da tututtuka la'allahum yatadarrauna watakila ko sa kaskantar da kai su koma ga Allah su nuna su ba su isa ba wurin Allah suke nema fa laula iz ja'ahum ba'suna tadarrau Allah yace me ya hana lokacin da da wahala wato da azabar mu tazo musu ba za su kaskantar da kai ba me ya hana ba za su kaskantar da kai ba walakin qasat qulubuhum Allah ya faɗi dalilai guda biyu da suke hana su kaskantar da kai ga Allah yayin da suke cikin takuruwa ko suke cikin matsuwa dalili na farko shine qaswatul qulub kekashewar zuciya zukatansu sun bushe babu alamar imani a cikin su babu alamar rahama a cikin su sannan kuma wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shedan ya kawata musu abinda suke aikatawa ya nuna musu duk matakan da suke dauka sune matakai yayin da ake cikin wahala ake cikin tsanani ake neman agaji gurin Allah subhanahu wataala to komawa ya kamata ayi zuwa ga Allah subhanahu wataala bayi su nuna musu laifin su ne su nuna wa Allah laifin su ne kuma banda shi babu wanda zai iya kawo musu dauki babu wanda zai iya yaye musu damuwar su bayi su nuna wa Allah wannan amma idan zukata suka kekashe to ba za a nuna wannan ba mutane za su gaba kowa ma zai ga shi ba laifin sa bane shugabanni su rika ganin su ba laifin su bane talakawa ma su rika ganin su mai suka yi ba abinda suka yi zalunta su akai kawai ba wanda zai yarda ya dau laifi wanda kuma ubangiji yana kama bayi ne da zulubin su duk abin da ya same mu na musiba Allah subhanahu wataala ya ce saboda laifukan mu ne fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer daga laifukan ku ne to amma shedan sai ya kawata musu abin da su suke gani shine hanya don haka sai su ga cewa suna da dabaru a nemo masana tattalin arziki a ce su za su kawo hanyoyin da za a fita daga cikin wahala su za su kawo hanyoyin da za a samu kyautatuwar tattalin arziki amanta da Allah ba a ce kada kai riko da asbab ba amma ko za ka rike da sababi na farko ka yadda da laifinka ka yadda cewa kai ma bai laifi ne sanadin biyu kuma ka yadda cewa ubangiji subhanahu wataala shi zai iya maka ba karfinka ba ba dabararka ba la haula laka wala quwwa ba kada wani karfi da ta wata dabara da za ta iya maka ba kada wani karfi da zai iya maka to amma shedan sai ya kawata wa mutane abinda su suke ganin shine dabara saboda haka sai su yi ta bin wasu hanyoyi wanda karshe dai abinda suke ciki din nan ba sauki za a samu ba ƙara tsananta za su yi to wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala kuma wannan shi tace dabi'a ta waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba musulmi ne amma suna kwaikwayon rayuwa irin ta waɗanda ba musulmi ba yayin da musiba ta same su Allah suka roki Allah ya yaye musu za su koma su ci gaba da abin da suke na laifi ko kuma yayin da Allah ya kama su da wata musiba maimakon su koma su kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala su yi kuka a gabansa su nemi ɗaukinsa su nuna ba za su iya ba karfi ba dabara da zai iya yi musu komai maimakon su yi haka a shi kenan sai shedan ya kawata musu abin da suke yi to wannan dabi'a ce ta wanda ba musulmi ba dabi'a ce ta waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su a ayoyi daban-daban saboda haka wannan aya tana nuna bawa ya rika tadarrui zuwa ga ubangiji lokacin da yake cikin damuwa ya koma ga Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kai gare shi ya nemi agajinsa kuma yi wa Allah alkawari na gaskiya idan wasu abubuwa yake na saban Allah zai daina kuma ya rika jin cewa lalle ubangiji ba azzalimi bane baya kama bawa haka kawai sai da wani dalili ya sani ko bai sani ba. Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki cikin lamarin mu, abinda yafi karfin mu Allah ya iya mana. Lokaci yayi za mu dakata anan, abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.